الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أمديتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna farin cikin haɗuwa da ƴan uwa a wannan waje tsarin albarka a cikin wannan rana, cikin wannan lokaci. Abinda muka saba taruwa domin sa shi ne wato bita na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma. Yana daga cikin ni'ima masu girma shi ne mu gode ma Allah Maɗaukakin Sarki da ya tsawaita rayuwarmu zuwa wannan lokaci. Idan muka waiwaya baya, za mu ga cewa wasu ɗan uwa da muke tare da su a bara, yau ga shi mun zo mun zauna kuma ba sa kuma haka rayuwar ta ke. Mu ma wata rana za a zo a zauna fama. Ya sa da abin da mutum zai yi kokari ya ga ya kyautata, za a dinga suna shi da alkai. Ɗaya daga cikin jigogi waɗanda ke halartar wannan majalisi shi ne Alhaji Isma'il mai blog Allah ya gafarta masa. Tara har ya zo nan ya yi ziyara, ba mai san cewa ba zai kawo wannan hadisin ba. To muna roƙon Allah ya gafarta masa da ma sauran waɗanda ba mu san su ba, waɗanda suka riga mu koma ga Allah Maɗaukakin Sarki. Sannan muna miƙa godiya ga dukkanin ƴan uwa waɗanda suke kai kawo wajen ganin cewa wannan karatu da ake bai tsaya ba ya ci gaba, masu gudunmawa da shawarwari, masu kuma gudunmawa da abubuwan da suke gabatarwa na ci gaban matsalaci. Muna roƙon duka Allah ya sa musu da alkhairi. Daga ciki akwai ɗan uwa da ya yi shimfiɗa a wannan matsalaci wannan shekara. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya mishi kyakkyawan sakamako. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaura shi a kan mizanin ayyukansa. Allah ya biya masa bukatunsa tare da mu gaba ɗaya. Idan ƴan uwa ba su mance ba a bara, mun tsaya a cikin suratul Fath, wanda sura ce mai girma wanda aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya fita daga Makka zuwa Madina domin ɗauke wato aiki na umara, ba kuma da niyyar yaƙi ba. Sai kuma Allah Maɗaukakin Sarki bai ba da ikon an kauce wannan ibada ba. Abubuwan da suka faru suka faru, kuma hakan ya zamanto wato alkhairi ne ga al'umman musulmi, ya zama wani buɗi ne wanda yake mai girma, wanda shi ne Allah yake cewa inna fatahna laka fathan mubina, sai mun maka buɗi, buɗi wanda yake mai yawa, ko mun baka nasara, nasara wacce take mai girma. Wannan ita ce sunnar Hudaybiya. Wannan abu ya faru ne shekara ta shida bayan hijirar manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Manzala sallallahu alaihi wa sallama ya sauki sahabbansa kusan mutum 1,400 sun fita domin sauke wannan aiki na umara, kuma sun tafi da dabbobinsu sun dauki harama. Amma ko lokacin da aka je dab da shiga garin Makka, inda aka zo wannan waje da ake kira Hudaybiya, a sai taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta durƙusa ta ci gaba ta ci baya, har ya zama wasu daga cikin mutanen da ake tafiya tare da su sai suke canfa ta cewa wato Al-Kaswa sunanta kenan, ta gaza Al-Kaswa ta gaza. Zanda sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu ba gazawa sai ba, kuma wannan ba ɗabi'ar ka bace, amma dai wanda ya tsare yi wannan daga shiga ɗakin Allah shi ne ya tsare ka. Ma'ana wannan wani hukunci ne na Allah maɗaukakin sarki da yake so ya tabbatar da wata hikima ta sa. Don haka durƙusanta a nan sai ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi wasu daga cikin sahabbansa, ya nemi sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa ya je wajen mutanen Makka domin ya sanar musu da cewa ga abin da ya kawo shi. Abin da ya kawo shi shine ya zo ne ya yi ibada a ɗakin Allah, ba ya zo ya ki ba. To sayyidina Umar ya bada uzurinsa kama zan da ta faru, sannan kuma ya karfi ujiransa, ya gaya masa cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san abin da ke tsakanina da mutanen Makka, ma'ana abu ne mara daɗi, kuma ina shiga Makka ba ni da wani daga cikin ƴan uwana ko dangina waɗanda za su iya ma'ana kare ni idan na shiga garin Makka, kuma idan suka tanka min ni ba zan iya haƙura ba zan tanka musu. Don haka yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ka tura wani a madadina, wanda ya fi cancanta ka tura kuwa ya ce zan baka mutumin da zai zama amintacce ne kuma zai iya sauke wannan nauyi da aka ɗaura mata. Sai ya ce ga Uthman radiyallahu anhu ya je ya wakilce ka. Kuma haka din ne abinda shi sayyidina Umar ya yi hasashe, haka ya faru. A manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tura shi sayyidina Uthman radiyallahu anhu dan ya ce ya isar ma da mutanen Makka wannan sako na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin su har sun shirya mayaƙansu dan su zo su auka ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sun ɗauka cewa yaƙi ne ya fito da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sayyidina Uthman ya je wannan gari na Makka, mutanen Makka sun tsare shi, shi Uthman har tsawon kwana 2 ko kwana 3 ya fito ba. To sai labari kaman ya zo ake jita-jitan kaman an kashe shi. To a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabban nasa cewa su yi mishi mubaya'a, ma'ana su yi alƙawari da yarjejeniya da ba da goyon baya cewa babu gudu ba ja da baya. Abinda ya samu mutum ɗaya a cikinsu ya shafe su ne dukkan su gaba ɗaya. To daga baya dai sai shi sayyidina Uthman ɗin ya dawo. To bayan dawowansa ya zo da saƙon mutanen Makka a kan sun ce ba su yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ba, bai ya shirya da ya shiga Makka ba. Ni Allah yake cewa hukumul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram, shine kafiran nan da suka tsare ku suka hana ku shiga wato wannan gari wanda yake mai alfarma, da haka suka hana shi shiga wannan gari. Sai da aka zauna aka yi wata yarjejeniya, yarjejeniya wacce take wato akwai rashin adalci a cikin ta, amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yarda da duka abin da suka kawo a ciki. daga cikin abin da suka kawo shine sun gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin yarjejeniyar ba za a rubuta sunan Allah ba, sannan kuma ba za a rubuta cewa shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma duk mutumin da ya gudu daga wajen musulmi ya tafi wajen mutanen Makka inda musulmi ne ya gudu, to za su rike shi ba za a dawo da shi ba. Amma duk mutumin da yake mutumin Makka ne ko da ya musulunta ya gudu ya fita ya tafi Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi. Sannan kuma sun ce za a tsagaita yaki tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsawon shekara goma ba yaki, su da kansu ta nemi wannan. Sannan kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma Madina, ba zai shiga Makka a wannan shekarar ba sai baki, kuma in zai zo ba dashin ya zo amma kan ya dauki makami a hannunsa, sannan kuma kwana uku kawai zai yi a garin Makka ya fita, ba zai wuce kwana uku ba. Sahabbai abin ya musu nauyi a kan wannan da a gabansa ake rubuta wannan yarjejeniya ɗin, har wasu daga cikinsu suke cewa ba su yarda ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a, ainihin duk abin da suka nema a yau in ya zamanto akwai wato tsare jini a ciki, akwai kuma tabbatar da dangantaka da zumunci a ciki, ko da a ce abin ya mun nauyi ba daidai ba ne ya ce na yadda a rubuta, saboda Allah ya sanar da shi cewa wannan shi ne alkhairi fiye da abin da su suke hange, kuma abin da ya faru kenan. Haka aka rubuta wannan yarjejeniya a manzana sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa suka warware abin da suka ɗauko na aiki na umara, wanda a asali shi ne idan mutum ya ɗauki niyya ta aikin hajji ko umara baya warwarewa sai ya gama, amma wannan ya sa tunda an tsare su an hana su shiga garin suka warware a nan, ya zamanto ba su da laifi kenan, kuma suka yanka dabbobinsu a nan wajen sannan suka yi aski suka koma. To wannan ya zama shi ne ake kira sulhul hudaybiya, kuma shi ne al-fathul mubin da Allah yake faɗa, duk yake wasu suna ganin cewa ai abin da ake nufi da na fatahna laka fathan mubina shi ne fathu Makka, amma da yawa daga cikin sahabbai suka ce ba haka ba ne, ai ko kuna ganin cewa fathu Makka shi ne fathi, amma dai sulhul hudaybiya mu a wajenmu shi ne nasara babba, domin tun da aka yi sulhul hudaybiya su da kansu yanzu sun ba da damar cewa kenan musulmi su yi cuɗanya da wanda ba musulmi ba tun da an ce ba ya yi. To wannan sai ya ba da dama mutane da yawa suka gane ma menene musulunci, suka yi ta shiga musulunci, kuma su mutanen Makka su ne suka fara karya wannan yarjejeniyar da aka yi, kaga wannan ya zama nasara ne ga musulmi don su suka fara karya wannan yarjejeniyar. Wasu wanda ba musulmi ba wanda suke bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana suke ba da goyon bayan su gare shi da ba musulmi ba ne, to sai su mutanen Makka suka je suka ba da makamai aka auka musu, kamar kenan sun yanke sun bata wannan yarjejeniyar. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa rundunar da za su yi siyake su cikin mutum 10,000, wanda rundunar ce da ba a taɓa samu a ce an fita an je an kai wani yaƙi da irin yawanta ba. To al-muhim dai an samu nasara mai girma a wannan sulhul hudaybiya, shi ya sa bayan an gama wannan sulhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar tafiya, sai Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan sura, shi ne har yake gaya wa sahabbansa cewa lallai yau din nan Allah ya saukar man da surar da wato ita ce tafi ƙaunuwa a gare ni fiye da abin da duniya ke cikinta gaba ɗaya, shi ne sai ya karanta musu wannan sura mai girma wacce ita ce suratul fatih. Haka za mu ji farkon wannan sura abin da ta zo da shi da kuma abin da yake kunshe da shi, wannan sura dai sura ce da ta sauka a Madina gaba ɗayan ta abin nufi ta sauka a Madina ta sauka bayan hijira kuma ayoyin ta guda 29 kuma ta sauka ne a yayin tafiya manzo Allah yana cikin tafiya ba yana zaune a gari ba to wannan ita ce suratu al-fath kuma sura ce mai girma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalarta cewa lallai Allah ya saukar masa surar da ta fi mishi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikinta.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاب وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
Allah ya ba ku tsarki ya buɗe wannan sura da fadin sa cewa inna fatahna laka fathan mubina Allah ya ba ku tsarki yana cewa lallai mun baka nasara al-fathu yana zuwa da ma'ana ta nasara kuma yana zuwa da ma'anar taimako da kuma buɗi Allah ya ba ku tsarki yace lallai mun yi ma taimako mun baka nasara nasara wacce take wato bayyananna wacce take ta fili a buɗe shine wato abin nufi da shi shine sulhul hudaybiyya domin kuwa wannan sulhun ya sa mutane sun samu aminci kuma mutane sun cuɗanya da juna kuma musulmi da kafiri sun zo sun cuɗanya wanda da a raba ake ba a haduwa to wannan babban nasara ne Allah ya ce mun yi ma haka ne ba don komai ba ne yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wannan yake banci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne shi kadai cewa wannan Allah ya ma wannan nasara ne domin ya jarabe ka kuma sannan ka yi hakuri akan jarabawar da zai ma sannan Allah madaukakin sarki ya gafarta mata abin da ya gabata na daga nufanka da ma abin da yayi jinkiri wanda zaka aikata shi a baya baka aikata ba. Wannan kuma daukaka ne ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar Allah yana cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wanke kake ba ka da komai a tare da kai na kuskure. Inda duk abin da zai yi da wanda yayi a baya da wanda zai aikata a gaba, to duka Allah madaukakin sarki ya ce ya yi maka. Kuma wannan ba wai yana nuna cewa zunubi in an ce biyafi zalakallahu ma taqaddama min dhanbika, ba kawai wai yanda ake tunanin kowa na da zunubi ba cewa annabin Allah yana da shi ba. Abin nufi akwai abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake aikata su kafin wahayi ya saukar masa, kuma Allah ne ya bashi izinin yin haka domin ijtihadi ne yayi kokarin sa ga ya tabbatar in wahayi ya zo ya zama ya sauka sabanin abin da yayi hasashe, to wannan ijtihadi ne dama yayi. Kuma din mai ijtihadi lada yana da lada guda biyu in yayi da shi, idan kuma bai yi da shi ba yana da lada guda daya. Saboda haka ba wai ana nufin wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wani zunubi bane, shi ba mai aikata zunubi bane, domin Allah ya tsare shi daga aikata zunubai. Abin nufi irin waɗannan abubuwan da suka bujiro daga gare shi alaihi salatu wassalam, kamar misali lokacin da aka yi yakin Badr ya sake fursunonin yaki ya kai ya nemi su biya fansa, wanda ba haka Allah ya ce ya hukunta ba. To kamar irin wannan, kamar kuma misali lokacin da ake Makka, wannan mutumin Abdullahi ibn Ummi Maktum ya fi shahara da wannan sunan makaman ne, zai na sauraron sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da shi ya koma yana ma'ana kiran mutanen Makka har Allah ya kwabe shi akan wannan. Haka nan kamar misali lokacin da za a je yakin Tabuka, Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya zo daga cikin munafikai kafin Allah ya bashi izini ya ce su je ba sai sun fita yaki ba, Allah ya ce afallahu anka bima adinta lahu. To ire-iren waɗannan abubuwan ake nufi ba yana nufin ya aikata wasu zunubai ba ne, don kar wani ya yi tsammanin cewa wannan yana nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wasu zunubai. An gane ko? Ta haka da yake ba zaka zabu ma ta kaddama ne zan bi kawo ma ta askara wani yutimma ni'matahu alayhi, kuma Allah madaukakin sarki ya cika ma ni'imarsa a kanka, wato ni'ima ta cikan wannan addini, ni'ima ta annabta, ni'ima ta ma sakamako da kai da waɗanda suka bi ka, shine ya tsunar da ku gidan rahamarsa aljannarsa. Wannan shine cikan ni'ima, kamar yadda Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan, da Allah ya yarda da wannan addinin cewa shine addinin sa, kuma ya cika musu wannan addini. Wannan shine cikan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa, cewa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman, kuma Allah madaukakin sarki ya daura ka akan tafarki wanda yake miƙaƙƙe, ita ce hanyar Allah madaukakin sarki da babu gaudewa a cikin ta. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, kuma Allah madaukakin sarki ya baka nasara wacce take mai ƙarfi mai buwaya, nasarar da in Allah ya baka babu wani wanda ya tsaya yi jayayya da kai, domin Allah madaukakin sarki yana gagaran duk wani. Don haka wannan biyayyar ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya bashi wannan daraja. Sai Allah madaukakin sarki ya cigaba da cewa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, sannan Allah madaukakin sarki shine wanda ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'minai bayan abin da ya faru ya faru. Kamar yadda shirfiɗa ta gabata lokacin da wannan abin ya faru, a Sayyidina Umar ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama sulhun kenan, yake cewa alasna ala haqqin wa hum ala al-batil, to shin ba akan gaskiya muke ba akan bata suke ba? Manzo Allah ya ce haka, yace to alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, wanda aka kashe su a cikin mu sun yi shahada ai aljanna za su, wanda aka kashe su a cikin su kuma wuta za su tafi, to me yasa zamu karbi kaskanci kuma addinin mu ne a sama? to abin ya so sa zukatan sahabbai da yawan su ba su ji dadin abin da ya faru ba amma Allah madaukakin sanji sai saukar musu da wata nutsuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki wannan mataki da ya dauka na karban wannan sulhu to lallai sai ya zama dukkan su kuma nutsuwa ta shige su sai Allah ya jefa musu wata nutsuwa abin da ya sake motsowa ba ma'ana ba su ce to su sun fasa musuluncin ba ko sun fasa biyayyar ba abinda aka ce su yin nan sai suka yi shine Allah ya ce hu allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin Allah shine ya saukar ma da nutsuwa a zukatan waɗannan mu'minan wannan nutsuwa Allah ya saukar musu ne da yazzalu imanan ma'a imani domin su ƙara imani akan imanin da dama can suke da shi dama mu'minai ne kuma Allah madaukakin sarki ya sa suka ƙara ƙarfin imani akan imanin da suke da shi domin mu'mini a lokacin da yake ganin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hukunta za su same shi to a lokacin ba wai rauni yake ji ba ƙarin imani yake da shi kamar yadda Allah ya bamu labari a wajaje da yawa Allah ya ce wa lam mara al mu'minuna al ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin da aka yi yakin ahzab mutanen nan suka zo suka kewaye madina sai kawanya suka yi haɗin gwiwa suka debo kabilu daban-daban da runduna daban-daban sama da mutum 10,000 to da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa hakan zai faru to lokacin da mu'minai suka ga hakan suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon shi suka gaya mana kuma suka alƙauranta mana wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzon shi sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima kuma wannan bai ƙara musu komai sai imani da kuma dada tabbata dan haka mu'mini a duk lokacin da wani abu ya faru ko da na jarabawa ne a lokacin yake dada ƙarfin imani yake dada komawa ga Allah ko jarabawa ce ta same ka abinda kake fara yi shine ka kai istijabi kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ji imani ya karu a cikin ka to wannan shine ya zadu imanan ma'a imani kuma wannan shine zance maki gaskiya cewa imani yana karuwa idan an samu dalilai da suke kara shi yana raguwa kuma idan aka samu dalilan da suke rage shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada misalin abin da yake rage imani kamar zina kamar shan giya kamar sata a wani hadisi da yake cewa la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min wanda yake zina bai zina alhali imani na tare da shi sai imani ya fita mana sai imani ya rufe wala yasriqu sariqu ina yasriqu wa huwa mu'min haka da wanda zai yi sata musulmi ba zai sata ba alhali imani nan na cikin sa sai imani ya fita wala yashrabu al-khamra ina yashrabuha wa huwa mu'min kuma in giya ce ma zai sha ba zai sha giyan nan da imani a cikin sa haka sai imani ya rabu da shi in akwai imani wannan abun ba zai so ba haka imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa tare da biyayya ga Allah yana raguwa cikin saban Allah yasa yanzu idan mutum zai kwatanta imaninsa a watan Ramadan ba daidai da imanin shi a Sha'ban ba ko maganganun da kake ganin za ka yi a cikin Sha'ban in an shiga Ramadan kana kokarin ka tsare azuminka kana kokarin ka tsare imaninka zai ka ce kai Allah ya hana kaza ko to ko wani waje ka buya kake so ka karya azuminka ka saba sai zuciyarka ta gaya ma cewa Allah na ganin ka ko musamman a cikin watan Ramadan haka a watan Ramadan ne za ka ji abubuwan da da kake suke zuciyarka waɗanda suke ba ka iya control ɗinsu za ka yi control ɗinsu a hannu to kenan zamani lokaci yakan iya sa imanin mutum ya canja biyayya ga Allah takan sa imanin mutum ya canja yanzu duk wanda ya shiga garin Makka ai yanda yake jin imanin shi ba kamar wanda bai shiga ba ko a Makka ne ba za ka ga kuɗi mai mako dan yawa kai tuntuwa ka je ka kai in a wani gari ne ba za ka je ba ba yanzu za ka yi suke a wani gari za ka dan soje ka ce to ai wani mai shiya abin nan to ina za ka yi aka ce ko na kai ma ba za a yi cikiya ba amma a Makka kana gani kana tsoron cewa in ka ɗau wannan abin wani abu zai biyo ka bayan to ka gani ya ƙara ma imani a nan girman garin to haka lokaci da yanayin waje da wata biyayya ga Allah duk suna iya sa imani ya ƙaru kuma suna iya sa imani ya ragu don haka ya zadu imanan ma'a imanihim don su ƙara imani akan imaninsu Allah ya ce fa amman ladina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabshirun. Haka ne, akwai ayoyi da yawa da suke magana akan karin imani. To sai Allah ya ce walillahi junudu samawati wal ardi. Lallai Allah yana tabbatar da cewa rundina ta sammai da ƙasa wannan mulkin Allah ne. Allah shi yake da runduna da take da mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya. Kuma wannan runduna da Allah ya ambata a nan ba wai tana da iyaka bane. Allah ya bayyana a wata ayar cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ba wanda ya san rundunar Allah sai shi. Babu wanda ya san iyaka rundunar da Allah ke da ita sai shi Allah. Kuma Allah yana da runduna daban-daban. Allah ya so sai ya aiko muku da tsananin zafi. Wannan runduna ce ta Allah, jundullah ne. In Allah ya so ya aiko muku da tsananin sanyi, in Allah ya so ya aiko da fari, in Allah ya so ya aiko da kwari, duk da nan Allah ya so ya aiko da wata cuta. Yanzu Allah ya ɗanɗana wata cutar nan shekara biyu da suka wuce ya an galabai ta ne, amma ba ta zo ta wuce ba, ta wuce. Wannan kuma hikima ce ta Allah maɗaukakin sarki. Yanzu ga shi an koma kaman ba a yi ba, duk wasu dokoki da aka sa an ɗage su. Saboda mu'minai sun yi haƙuri sun maida al'amarinsu ga Allah. Kuma dama haka ne. Wa kana Allahu aliman hakima, dan dai Allah masani ne, mai sanin komai ne, ya san abin da bai nan, ya san abin da yake nan, ya san abin da yake fili, ya san abin da yake boye. Ya san abin da ake koyewa ba a aikata shi ba, an aikata ya zai kasance. Dan haka wa kana Allahu aliman, Allah masani ne, ya san abin da ke cikin sammai da ƙasa, hakiman, Allah mai gwaninta ne a cikin wato hukuncinsa da cikin ayyukansa. Kuma Allah ya saukar da wannan nutsuwa din ne, ya ƙara mu'minai da imani, li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri, domin ya shigar da mu'minai din nan maza da mu'minai mata cikin aljanna, wacce ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta, suna masu dawama a cikinta har abada. To shi yasa Allah ya saukar musu da wannan nutsuwa, kuma Allah ya ƙara musu imani ba don komai sai don ya shigar da su wannan gida na rahamarsa. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma Allah ya saukar musu da wannan nutsuwa ne, ya ƙara musu imani domin ya kankare musu abin da suke aikatawa na kurakurai da zunubai. Don haka Allah maɗaukakin sarki ba zai kama su da wannan laifuka ba, Allah zai yafe musu, Allah zai musu afuwa. Wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima, lallai hakan duk wanda ya samu halin kanshi a haka a wajen Allah maɗaukakin sarki, to babu rabo da yafi wannan. Shine ka sadu da Allah, ba ka da laifi ko ɗaya, ba ka da haƙƙin wani, sannan haƙƙoƙin Allah, Allah bai kama ka da su ba. Wannan babu tsira da ya wuce wannan. Shine Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, duk wanda aka karkatar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna, to wannan ya samu tsira da rabauta. Wannan shine babban tsira, mutum ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki, wani ɗan uwansa ɗan adam bai neman wani haƙƙi a wuyansa. Haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya yarda cewa ka yi aikin, ya yarda da aikin. To kaga ba kowa bane yake samun wannan, ba kowa bane zai tsaya a gaban Allah ya sha. Wani zai zo ya tsaya a gaban Allah da azuminsa da hajjinsa da zakkansa da komai nasa kuma a raba wa mutane, Allah ya tsare. Haka mutum zai tsaya a gaban Allah kuma a kwashe waɗannan abubuwan a ba mutane. Shi yasa mutum ya rabu da haƙƙin mutane tun kafin ya sadu da Allah maɗaukakin sarki. Wanda wani alhakinsa yake wuyanka, ko mai ƙarancinsa ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka mayar masa da haƙƙin. Haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki kuma baka isa ka cika su 100%, to amma ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi gwargwadon iko. Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawanku. Yanzu an ce za a bibiye mu ayyukan da muke yi na farilla, ai ba wanda ya sai sauke su gaba ɗaya. Sallan nan ba dole a ce kullum kana samun sallah a cikin jami'i ba, kuma a cikin jami'in Allah ya ce ai. Ba dole kuma ka shiga sallar nan tun daga farkon ta har ƙarshe a cikin sallar kake ba. Wani ya shiga sallah a jiya yana tunani ya zai iya yake fana azumi a rabin sallar. Haka ne ko? Kuma ana so ka samu khushu'i ne ba tunanin komai sai na Allah a cikin sallar. To ire-iren waɗannan abubuwa na kurakurai da suka fi ƙarfin ɗan adam Allah yana yace masa in dai har yana cikin masu imani to shi yasa Allah ya rubuta musu wannan ya saukar musu da nutsuwa sannan kuma ya sanya musu imani ba dan komai ba sai dan su yi biyayya kuma ya shigar da su wannan gida na rahamarsa waɗanda suke sabanin su kuwa Allah ya tsare mu ba za su samu wannan ba shi yasa yake wa yu'azziban munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat kuma Allah ya azabtar da munafiqai maza da munafiqai mata da mushrikai maza da mushrikai mata azzannina billahi dhanna as-saw waɗanda suke yi ma Allah madaukakin sarki mummunan zato anan abinda zai baka mamaki munafiqai ai suna sallah suna hajji suna komai amma sai aka gabatar da azabar su akan ta mushrikai saboda hatsarin su ya fi hatsarin mushrikai to shi munafiki baki biyu ne da shi yana koyi kafirci ne yana bayyana imani shi kuma wancan kafiri mushriki ciki da waje ga abin da yake kuma shi akwai yiwuwar ma zai iya zuwa ya canja amma munafiki shi a zuciyarsa dama ya yi haka ne dan ya koyi wani abu na kafirci yasa Allah ma ya ce innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar suna can kasan wuta can kasa da mushrikai ma saboda hatsarin su ya fi hatsarin mushrikai wannan munafiki ne yana tare da kai yana nuna cewa kulli yana tare da kai alhalin ba haka bane gara wancan ka san yayi to wannan shi yasa hatsarin su ya fi muni fiye da na wasu wanda kuma surorin da suke gaba za su yi magana a kansu dama wannan surar wanda suke mummunan zato ga Allah madaukakin sarki mummunan zaton da suka yi zai zo a gaba cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki da yake cewa sai ya qulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfiruna yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abinda suke cewa ai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan da sahabbansa yana ganin yayi kwari ya dibi mutanen da basu tafi karatun kariya ba ya dibe su ya kai su Makka to ai zai je a kashe su ne bai wuce a yi loma ɗaya da su ba don haka ɗin suka je ba za su dawo ba duk za a gama da su don haka kafiran Makka su kashe su mu kuma nan mu huta da damuwarsu abin da suka faɗa a zuciyarsu ke amma sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ai mu ba za mu iya fita ba dukiyoyinmu da 'ya'yanmu wahala ta yi yawa yunwa ta yi yawa don haka ba za mu iya fita ba a mana uzuri a roƙan mana Allah ya yafe mana ya Allah ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abinda suke faɗa a harshensu daban abinda ke zuciyarsu daban wannan shine mummunan zaton da suka yi ya Allah ya ce bal zanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan ai zaton da suka yi cewa ai annabi in ya tafi Makkan nan da shi da sahabbansa to duk za a gama da su ba za su dawo ba da haka wannan shine mummunan zaton ma'ana suna ganin Allah ba zai taimaki bayinsa ba dan suna ganin bayin nashi kaɗan ne sun manta da cewa tsarin Allah a taimakon bawa ba wai yawa bane ai Allah yake kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah ai a mafi yawancin ma yaƙe yaƙe da aka yi in ka duba zaka ga nasara ta zo bangaren mu'minai ne a lokacin da ba su da yawa a lokacin da an ninka su ninki biyu ko uku a haka sai Allah ya ba su nasara saboda haka ba yawan mutane shi yake determinin nasarar su ba imanin su ne da biyayyar su da Allah da tsayuwar su da haka ko musulmi yanzu a cikin ƙasar nan da suke fama da wahala a ce a'a yau an musu kaza a'a yau an danne su a'a yau an ce kaza wallahi ba komai bane illa sakacin su inda za su koma su tsaya su rike addinin su su rike karantarwar musuluncin su bi yadda cewa wannan shine abun alfarin su to ba wanda zai takare su ai a da haka din duk wanda ya kalli musulmi ya san musulmi bai wasa da sallah ya san musulmi bai shan giya ya san musulmi bai neman mata ko a wajen aiki ne duk abin da zai tazo zai ce wannan musulmi ne addinin shi ya hana to amma yanzu ba haka bane da shi mai shan giya da musulmin tare za su je sada wani waje dan haka yana ganin ai ko ya ce na addini ma aikin banza yake to shi yasa ya zama ba mu da wani katabu a wanda kake gani yana shan giya saboda shi ba mai addini ba ya ce to kai ma kana shaye yana zina ya ce to ai kai ma tare ake zuwa da kai yana cin amanar ƙasa yana sata yana ha'inci ya ce to ai din tare muke yaya ban daga ofis ɗinka za a je a shirya wannan abu a kawo masa ko a ofisin mutum shi ya ce ya sa yaran da suke karkashin su je su rubuta su kawo kuma ai to kai ina za mu samu nasara mana mu samu wannan nasarar haka ana samun nasara ne an koma ga Allah zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai taba canja ni'imar da take cikin mutane da ya musu ni'ima har sai in sun canja, da haka da lokacin da aka sake layi sai Allah ya jawo da bala'i. Lokacin da aka bar wata ni'imar Allah, aka bar godiyar ni'imar Allah, sai Allah ya dandana mana wata azaba kuma ba zai dauke ba har sai mun sake komawa. To wannan duk gudun da kake ganin suna faruwa cikin al'ummar musulmi, wannan suna daga ciki, suna daga ciki, ba su bane gaba ɗaya, amma suna ɗaya daga cikin dalilin. Yau musulmi da kanshi ya fi gwammacewa ya yi mu'amala in ta amana ne da wanda ba musulmi ba, akan ya yi da musulmi saboda yana ganin wancan ɗin ya fi riƙe masa amana. Abin da yake faruwa ke wanda kuma musulmi ne aka san shi da wannan amana, to ya watsar da ita, wani ya ɗauka. To shi yasa su sun yi mummunan zato da Allah, sai suke ganin cewa ai Allah ba zai taimaki mu'minai ba, ba su da yawa, su 1,400 ne kawai. Maka kuma an je gidan kafirci ne, da haka kai ne ka ɗauki mutane ka kai su ma'ana neman faɗa inda gidan masu shi ne, ce to ai ba za ku dawo ba. Amma al'amarin ba haka ba ne. Allah ya ce alaihim da'iratus saw, wannan mummunan zato da suke yi kansu zai koma, ma'ana su ne za su ji kunya, su ne abin zai ƙare a kansu. Wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam, su munafiƙai dinnan da mushrikai maza da matansu, wannan sakamakon abin da suka faɗa na mummunan zato ga Allah, sai Allah ya fushi da su, Allah ya la'ance su, sannan Allah ya musu tanadin azaba ta jahannama, azaba mai girma. Wa sa'at masira, Allah ya ce lallai wannan makoma tamu nana, a ce yau mutum ya tashi makomarsa wutar jahannama, a sa shi cikin azabar Allah, to ai wannan mummunan makoma ce. Sai Allah ya sake nana ta wancan zance da ya faɗa a baya, walillahi junudu samawati wal ard. To kaga ma'anarsa ta zo, idan kuna ganin musulman nan ba mai taimakonsu, to Allah yake da rundunar sama da ƙasa, Allah shine zai taimake su. Allah yake walillahi junudu samawati wal ard, lallai rundunar sama da ƙasa wannan mallakar Allah ce, Allah shine ke da ita. Wa kana Allahu azizan hakima, lallai Allah madaukakin sarki mai buwaya ne, hakiman kuma Allah madaukakin sarki mai gwaninta ne cikin duk abin da yake aikatawa, cikin duk abin da yake furtawa da abin da yake hukuntawa. In ka kalli hukuncin Allah gaba ɗaya sai ka samu akwai hikima a cikinsa, ba inda za ka ga wani abu da Allah ya yi cewa akwai gyara a cikinsa, babu shi. Shi haka al'amarin Allah madaukakin sarki yake, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. To sai Allah madaukakin sarki ya koma ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana mai faɗan abubuwan da ya mishi baiwa da su a kai, ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, lallai mun aiko ka kai manzo ne wanda kake mai shaida ne, shaida ga wannan al'ummar da kuma shaida ga sauran al'ummomi. Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, kowace al'umma za mu zo musu da mai shaida, kai kuma kai ne shaida a kan wannan al'umma. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah yake haka nan muka sanya ku mafificiyar al'umma domin ku zamanto masu shaida a kan mutane, kuma manzo ya zama mai shaida a kanku. Shine ya tabbata cewa ran tashin al-qiyama Allah madaukakin sarki zai tashi annabawa da madiyarsu, Allah zai tashi annabi Nuhu alayhi salam, Allah zai tambaya annabi Nuhu alayhi salam ina saƙon da na bata, shine yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtu, Allah zai tambaye mu me aka ansa mu, kun kai saƙo, fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin, Allah zai tambaye mu zan ce annabi Nuhu na aike ka ina saƙon da ka kai, zai ce ya Allah na kai saƙo, za a tashi mutanensa gashi ga su, Allah mai adalci ne, zai ce wai wannan bawa da na aiko shi ya zo wajen ku da saƙo, za su ce ma ja ana min nadir, mu ba mu ga wani mai saƙo da ya zo ba, sai su ƙarya tashi a gaban Allah, ce ƙarya yake ne, mu ba mu taɓa sani shi ba, bai zo mana da wani saƙo naka ba Allah. Sai ce to annabi Nuhu waye shaidarka, tunda mutane sun karyata ka, ka kawo shaida na cewa kai ka isar da sako. Sai shaida ta ita ce al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikon annaba. Kuma za su shaida, za su ce mun mai shaida cewa annabi Nuhu alaihi salam ya isar da sako. Me ya shaida ku mun karanta, Allah ya saukar da surori suratu Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Mun karanta kuma annabiya. To waye shaida ku? Allah ya ce annabi mu shine shaida. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shaida a gaban Allah, ce ni shaida ne a kan haka. Kaga Allah ya ce inna arsalnaka shahidan, wannan shine shaida, zai yi shaida ga al'ummarsa a gaban Allah ya tabbatar da cewa ni ne shaidar. Haka nan waɗanda suka yi shahada a bagen daga a wajen yaƙi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shaidarsa a wajen Allah. Shi zai tsaya a gaban Allah ya ce na shaide su cewa ya Allah waɗannan sun mutu ne domin ɗaukaka kalmarka. Haka wannan shaida ce, inna arsalnaka shahidan, lallai mun aiko ka cewa kai mai shaida ne, kuma mai shaida ne ga ma sauran annabawa wanda za su danganta ma annabi Isa cewa shi dan Allah ne. Kuma annabi Isa ya karyata ya ce ni ban san da wannan ba, cewa ya shaidar ka ya ce gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shaida ta, kuma zai ba da shaida. Wa mubashiran wa nadhiran, kuma kai mai bishara ne, mai yin albishir ne ga muminai. Wa nadiran, kuma kai mai gargaɗi ne ga waɗanda suke kafirai. Da haka waɗannan duka sufofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka shi mai shaida ne, shahidi ne, kuma mubashir ne, kuma nadir ne. A suratul ahzab, wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, kuma mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah, kuma sannan fitila ne mai haske, mai haskaka ma al'umma hanya ta daidai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sakonsa, sakonsa ya haska mana hanya, mun gane waye mahaliccin mu, mun san wace hanya ce mai kyau, wace hanya ce mara kyau, mun san menene abin da ya kamata mu yi mu samu yardar Allah, da abin da ya kamata mu bari dan mu kauce mu fushin Allah. Wannan duk ba haka kawai muka sani ba, Allah ya sanar da mu ne ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. To Allah yace ni tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila, lallai ku mu'minai, an aiko muku da wannan manzo da ya zama shaida, kuma mai bishara, mai albishir, sannan kuma mai gargadi, domin ku ba da gaskiya da Allah, ku gaskata Allah madaukakin sarki, ku yadda cewa akwai Allah, shine mahalicci, babu wani mahalicci wanda yake koma bayansa, sannan kuma saduwa da shi gaskiya ne, za a sadu da Allah wa rasulihi, sannan ku ba da gaskiya da cewa wannan manzo da ya zo annabin sani, bawan sani, kuma annabin sani. Wato azziruhu, wannan ta'zir shi ne ƙarfafawa da taimakawa, ma'ana ku ƙarfafa annabin Allah, abin da ya zo yake so ya yi na isar da saƙon Allah, ku zamanto masu ƙarfafa shi a kan wannan aikin. An shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ce su fita suke fita, in ya ce a yi kaza suke yi, suna biyayya ne ga wannan ayar. Wannan ita ce ta'zir, duk abin da suka ga cewa ya kamata su yi shi, wanda annabi ya karantar da su, ko da annabi baya nan suna yi shi, shi ne a ta'zir din wajen isar da saƙon Allah. Wato wasiruhu, sannan ku zamanto masu girmama shi, wannan tauqir, girmamawa da darajantawa, kuma haƙƙi ne a wuyanmu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin Allah ya umarce mu da mu girmama shi. Na madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nazina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha, kada ku sanya kira da kuke a tsakaninku ya zama kaman yanda kuke kiran annabi, ku dinga kira yanda kuke kiran junan ku, haka za ku kira ya annabi. A an ka kira shi, ai ba za ka kira shi da sunan ka ba, da sunan shi ba, za ka ce ne ya rasulullah, kuma ka mishi sadaki, ko amma ba za ka kira shi kawai ka ce Muhammad ba. Wannan ma yawanci masu faɗan haka za ka ga imma mutum da yake jahili ne, ko kuma wanda yake bai sani ba, ko mutumin ƙauye ne, ko kuma mai adawa ne, ko kuma mai adawa ne. Amma dai mu abinda Allah madaukakin sarki ya umarce mu shine kiran shi ba da sunan shi kai tsaye ba. kirashi ya rasulullah ngane ko amma kawai mutun ya bude baki ya ce muhammadu a wannan babu girmama babu darajar sa shi yasa hatta abin da zai kai ga ba a girmama shi ba Allah ya kwabe mu da kusantar shi akwai abubuwan da kusantar su zai kai ga rashin girmama shi kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ku sanya suna irin sunana ana kuna da aya ku sanya musu suna irin dawa wannan girmamawa ne ku sa musu suna Muhammad Ahmad Hamid da makamantan su yace amma kada ku yi alkunya da irin alkunya ta alkunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abul Qasim Abul Qasim wannan alkunya shikenan yace to kowa ya sa maka shi suna Abul Qasim koda kana da da kasin ko ba za ka dinga kiran ka Abul Qasim ba don wannan alkunya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi Yahudawa suna yin haka kuma su makiyan shi sai ba Yahude ya sanya makan shi alkunya Abul Qasim in an shiga kasuwa idan dan uwan shi ya ga dan uwansa sai ya ce in ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sai ya ce ya Abul Qasim in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya sai ya ce ba da kai nake ba da wancan ne kaga ai wai rashin girmama ne suwa to sai da manzo Allah zai ce to mu kar mu yi alkunya da alkunya kuma wannan ba wai ya takaita da yana raye bane har bayan mutuwar sa ba a yi ba ce ai Abul Qasim shi kadai ne yake da wannan alkunya haka ko kana da babban danka Qasim ne ka fi kowa san shi fiye da ƴaƴanka gaba daya kuma sunan mahaifinka ne ka sa masa to sai dai ka nemi wata alkunya daban amma ba Abul Qasim ba kuma wani a cikin darajar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama riko da sunnar sa yana daga cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kiyaye haƙƙin sa a cikin sahabban sa da iyalan sa da kaunar su yana daga cikin haƙƙin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wuyan mu duk inda muka ji an soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tashi mu kare duk wanda yana cikin girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayya da yawaita salati a gare shi musamman a ranar juma'a yana daga cikin nuna kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawaita salati a gare shi yasa yake cewa ai marowaci ne wanda aka ambace ni bai min salati ba wanda ya fi kowa rowa saboda haka waɗannan su ne hanyoyi na girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sahabbansa sun kasance ba sa iya cika ido suna kula masa ido ba ta kallon da su kura masa ido a sakamo da girmama ba ya zama har wasu ke cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya ba ka description na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 100% ba saboda ba sa kura masa sai dai su ba ka wasu abubuwa na sufofin sa amma wai 100% a ce duka an zubanta shi haka ba sa yi kuma in suna zaune a wajensa ba sa magana in ba yi magana ba babu kuma mai tashi ba da izinin sa a wannan duk girmamawa ne duka kauna ne alayhi salatu wassalam to Allah yace wasu watiruhu ku girmama sa wasu sabbihuhu wannan to sabbihuhu an gama haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haƙƙi ne na Allah tasbih ku yi tasbihi kuna masu tsarkake Allah wannan ana nufin Allah madaukakin sarki ne kuma tunda Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasuli to Allah dan ya nuna mana girman annabin sa sai ya gabatar da haƙƙin annabin san kafin haƙƙin sa Allah ya ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu din da shi aka ambata daga baya amma ya fara bada haƙƙin sa sai ya nuna mana matsayin sa sai ya ce wa tusabbihu ku yi masu tasbihi shine tsarkake Allah ko da harshe ko cikin aiki da harshe shine ka dinga cewa subhanallah kana mai tsarkake Allah subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa fi imdad kalimatihi subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh da dai makamantan su subhana rabbiyal azim wannan duk tsarkake Allah ne amma a cikin lafazi da harshe tsarkake Allah a cikin aiki shine ka tsarkake Allah daga duk abin da zai dace da shi ba karka hada wani da Allah a cikin bauta wannan tsarkake Allah sannan karka ambaci sunan wani da sunan Allah sannan duk abin da ya zama na kasa ne ka tsarkake Allah daga gare shi karka danganta masa da karka danganta masa tawaya kada ka yi mummunan zato ga Allah wannan duk tsarkake Allah ne amma a cikin aiki a aikaci ko a lokacin da kaga wani abu da ya baka mamaki na al'amarin Allah sai ka ce subhanallah kai tsarkake Allah kai tasbi shine wa tusabbihu bukratan wa asila kuna wato safa da yamma safa da yamma mutum ya dinga tsarkake Allah madaukakin sarki ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu daga cikin addu'o'i da ake yi cewa duk wanda ya faɗi wannan kalmomin safa da yamma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba ba su da girma ba su da yawa abin nufin ba su da girma kenan ba masu yawa bane ba masu nauyi bane ce duk wanda ya faɗe su ko 100 da safi to babu wanda yayi aikin alkhairin da ya wuce idan zunuban shi sun kai ƙololuwar sama Allah zai kankare masa tsakanin shi da Allah ke sannan kuma za a ɗaukaka darajarsa za a ba shi lada 100 yana da ladan wanda ya yanka 100 daga cikin 'ya'yan annabi Isma'il kuma ba wanda ya wani aikin alkhairin da ya fi nashi sai wanda ya yi irin wannan abin ko ya ɗora a kan nasa to haka nan wanda ya faɗa da yamma amma za ka samu ba ma iya kiyaye shi wani da an yi sallama za ka ga ya tashi yana sauri zai je ya ansa waya ko zai je wajen buƙatarsa ko zai je gira wannan ƴan lokuta ne kaɗan fa ma'ana irin wannan abubuwa lokaci ne da za ka nemi kusancin Allah ka tuna cewa fa rayuwar da za ka mutu ka yi a cikin kabari kafin kiyama ta tashi fatanunka wannan ba haƙi ko kuma waɗannan abubuwan da za ka yi su ne za su zama abubuwan da za su dinga ɗebe maka kewa a lokacin da kake ɓata a lokacin da za a saka a kabari ne zai kasance tare da kai aikinka to kaga an tattara ka kyautata wannan aikin lokacin ne za ka ga ribarsu da yawa daga cikin waɗanda suka mutu suna burin da za a dawo da su duniya ko tarbiyyar ɗaya ga wani wanda ya cikin duniya ba iya tarbiyyar kowa ka tasiri nan ba wani abu bane mai wahala ce za a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake daɗa nuna mana girman waɗannan kalmomi ke cewa kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kalmomi waɗanda suke ba su da nauyi a hajji gashi suna da nauyi akan ma'auni ga su kuma masu girma ne a wajen Allah madaukakin sarki abin so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wannan ko da mutum cikin ba su da iyaka ba banda wannan ɗari da zaka yi da safa ɗari da yamma wannan su kuma ba su da kirbi zaka yi ta yin ne duk sanda ka samu sarari sai ka zama cikin alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi alladhina yadhkuruna allaha dhikran katiran sai kai ma ka zama zakiru ba za ki roƙa alamin da jima'a ba kawai a kodi yaushe ka zama kana tasbihi ne abinda ake so ki amma ba ka kebance rana ɗaya tace kawai ranan tasbihi ba Allah yana cewa ya ayyuhan nabina amanu dhkurullaha dhikran katiran wa sabbihuhu bukratan wa asila ba ma yawan tasbihi safa da yamma dare da rana wannan shine abinda Allah ya umarci bayin sa da shi to sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu bayanin girman alƙawari da girman wato tsari yarjejeniya idan aka yi ta Allah madaukakin sarki yana bayyana abin da muminai din nan suka yi yace innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wanda akan wannan ayin za mu tashi lalle wanda suka yi ma mubaya'a din nan to tamkar fa Allah suka yi ma mubaya'a kaman Allah yace ne man yuti'illaha man yuti'ir rasula faqad ata'a duk wanda ya ma Allah biyayya ya manzo Allah biyayya ya ma Allah biyayya duk wanda ya mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ma mubaya'a ma'ana kaman yayi yarjejeniya ne da Allah to wanda ko yayi alƙawari da Allah yarjejeniya da Allah ai ba maganar zarewa kuma abin da ya faru a wannan mubaya'a din shine lokacin da Uthman din bai zo ba labari ya zo cewa an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya zo ya dafa shi karkashin wannan bishiya Hudaybiya itaciya ce a wajen sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya daidai bishiyar nan sai ya daga hannunsa ya ce ku zo ku min mubaya akan cewa in dai har an kashe Uthman to wannan ba gudu ba jaje ba daidai dukkan mu mu kare sai ya ɗaga hannunsa ya ce to wannan mubaya'a ta farko ta Usman ce na masa mubaya'a a madadinsa. Haka Usman baya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa mubaya'a, kenan wa ya fara yin mubaya'a? Usman. Kuma mubaya'ar yanda ake ne zaka zo ka ɗauki hannun damanka ka sanya a hannun daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za yi kaman shan hannu ne, za ka dukkansu 1400 nan sai da suka zo sai wajen mubaya'a. Shine Allah ya ce ya yarda da abin da suka yi, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar. Kuma sun samu babban sakamako. Babban sakamakon da suka samu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yalijun nara man baya'a tahta ash-shajar. Duk wanda ya mubaya a nan karkashin bishiya ba zai shiga wuta ba. Mutane 1400 ba wanda zai shiga wuta. Wannan ai albishir. Kuma ma Allah ya ce ya ce la qara bi Allah. Allah ya kanta ya bada anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajar. Fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba. Shi yasa idan ana kirga darajojin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, darajoji na musulunci, ana kirga wanda suka yi yakin Badar sune daraja ta farko. Sannan a kirga waɗanda suka yi yakin Uhud sune daraja ta biyu. Sannan a kirga waɗanda suka yi bai'atu Ridwan, haka ake kira bai'atu Ridwan, sune daraja ta uku. Shi yasa ko rabo aka zo yi, idan ana raba wani abu a ƙasar musulunci sai an bi wannan matakan. Haka Umar yake, haka ya jera su. Kana cikin Ahlul Badr to rabanka dobin ne na wanda ya yi yakin Uhud bai yi yakin Badr. Ka yi yakin Uhud, rabanka dobin ne akan wanda ya yi bai'atul Ashar, bai'atul Ridwan. Ka yi bai'atul Ridwan, rabanka ya fi wanda sai fatu Makka ya mutu dinka. In ka yi duka guda ukun haka zai haɗa ma duka guda ukun gaba ɗaya ba ka karɓanka. Ya za wata rana Abdullahi ɗan Umar ya zo ya ga an yi rabo, ya ce to Umar mahaifinsa ne, ya ce ni na ga rabo na ya kasa na waje, ya ce ai kai baka yi yakin Badar ba. A ga adalci ke nan, mahaifinsa ne, ya ce baka yi yakin Badar ba. Hijiran ma baka yi ba, ya ce na yi hijira ma ne, ya ce a ɗauko ka aka yi, ba da kanka ka yi hijira ba. So ko a musulunci akwai ba da haƙƙi na daɗewa na seniority. To a tsarin musulunci tsari ne mai kyau, za ka ko ma'aikata ne aka kai akwai babba, amma ba za mu zauna musulmi ba babba ba. Wannan ƙalubale ne ga garin Jos kenan. A garin Jos ne muke da wannan ƙalubale. Sai a ce ma ai yanzu ba shugaba ko kuma ba akwai shugabannin, biyayya ne ba za a matsa ba. To addinin musulunci ya tabbatar akwai na gaba na gaba ne. Wata rana an zo za a yi wata magana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu mutane su biyu akwai wa akwai kani, kanin har ya tashi zai magana, manzo Allah sai yake zauna yake kaddir kaddir ka gabatar da na gaba na gaba, tunda na gaba ya fara magana kafin na ƙasa ya magana. To tsari ne na musulunci, amma mun bari wasu sun dauke ko a cikin sallah akwai wannan tsari. Musulunci in za a samu limamai akan duba wanda ya fi girman shekaru da wanda ya fi karatu da wanda ya fi sanin shari'a, abinda ake lura da shi ke sai yanzu karamin yaro sai a zo a ce ai an tibi ta shi a kan babba. To wannan kuskure addinin musulunci yana da wannan tsari na shugabanci. Haka kaga wannan daraja ce ta bai'atu Ridwan wanda suka yi wannan mubaya. Mutum ɗaya ne ya ƙi yin wannan mubaya, kuma shi baya cikin su, an ce ma munafiki ne. Munafiki ne yana cikin munafikan Madina, ya ce shi baya bukata, ya ce shi baya bukatan ma shi a zo a ce a yi kaza a yi kaza, shi bai da bukata, ya ce shi baya bukatan wani. To wannan kaga ya shine almunafiqun wa ya'adhibu almunafiqina wal munafiqat. Kuma da mun ba a taruwa a zama daya gaba daya sai an samu wanda ya fita zakka. To wannan muna yana cikin munafiqai, Allah ya tsare. To abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu dadan shi. Wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah madaukakin sarki sunayensa masu girma da kuma siffofinsa a wannan zama da muka fara yau, Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a ciki. wannan ibada wannan azumi da muka fara shi yau Allah ya karba mana shi
amin
Allah madaukakin sarki yanda muka ga farkon sa ya sa mu karkashin sa haka
amin
ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za su ribatu da wannan wata mai alfarma
amin
ina roƙon Allah madaukakin sarki waɗanda suka gabace mu Allah ya gafarta musu
amin
yan kuwa kamar yanda na faɗa da ake tare da su a bara yau gashi ba sa nan muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka kabarin Allah ya kai kuma rahama gare su mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani waɗanda suka assasa wannan karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara musu albarka akwai malaminmu da ba ma mantawa da shi malam Muhammad Sani Abdalla malam Bala aka fi sani shi Allah ya saka mishi da alkhairi yana cikin jigo na kafa wannan duk darussa da ake a wannan waje ina roƙon Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara mishi kariya muna roƙon Allah madaukakin sarki fitintunu da ake fama da su a wannan ƙasa kama daga rashin tsaro zuwa rashin abin yi zuwa talauci zuwa damuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan shekara wannan azumi da muka shiga addu'o'i da za mu yi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan Allah madaukakin sarki ya tozarta masu aikata wannan abu kuma shirye-shirye da ake na samun wato gwamnati mai zuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa ta zamanto mai alkhairi ce Allah madaukakin sarki ya sa ta zamanto mai alkhairi ce waɗanda za su fito su nemi shugabanci muna roƙon Allah ya zaɓa mana waɗanda suka fi alkhairi a cikin su wanda za su zamanto masu tausayi ne wanda za su zamanto masu amana ne wanda za su zamanto masu tausaya ma talakawa ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saukar mana da damuna mai albarka a irin wannan lokaci da ake hasashen saukar ruwa nan da ba da jimawa ba idan Allah ya saukar da ruwan ya amfane mu da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi musu albarka iyaye Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda ake tare da su wanda ba a tare da su kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta musu Allahumma إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلحنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير موت ولا خارج اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا اللهم لا تخيب رجاءنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن لا إله إلا أنت